Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 24 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mutane akalla 15 sun mutu a wani harin bom da aka kai da motar daukar kaya jiya Asabar a garin Beledweyne na yankin tsakiyar kasar Somalia. Cikin mamatan akwai yan sanda 5. Shedun gani da ido da wasu jami'ai sun ce wata motar daukar kaya shaki da bama-bamai ce ta tarwatse da yamma daura da wani wurin da jami'an tsaro ke duba ababen hawa, al'amarin da ya kuma ruguza gine-gine. Fashewar ta girgiza ilahirin birnin, ta kuma cilla bakin hayaki sama. Da yake magana da muryar Amurka, kwamishinan gundumar Beledweyne Umar Osman Alassau ya tabbatar da kai harin da kuma adadin mace-macen. Jami'an tsaronmu waɗanda aka rada musu bayanai game da motar na kan bincikenta kenan, sai kawai ta tarwatse, in ji shi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi banza da tayin sulhu mai sharuɗa 10 da ƙasar Ukraine ta gabatar. Ya kuma yi watsi da buƙatar farfaɗo da yarjejeniyar jigilar hatsi a kogin Bahar Aswad. Yana mai kiran dukansu biyu abubuwan da ba za su yiwu ba. Lavrov ya yi jawabi ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a taron shekara-shekara na shugabannin ƙasashen duniya a hedkwatar majalisar da ke birnin New York. A wannan mako na harkokin diplomasiya, Ukraine da kawayenta na yammacin duniya na kokarin samun goyon baya a yakin da Ukraine ke yi da Rasha mai takala. Wannan ba mai yiwuwa bane ko muskalin zaratan, a cewar Lavrov game da tayin sulhun da Ukraine ta gabatar. Lavrov ya ce muddin Ukraine da yammacin duniya suka zake kan wannan tafarkin, to fa a fagen daga ne kawai za a iya warware wannan takaddamar. Ya zama wajibi a ceci mutanen da ke fuskantar hadarin mutuwa sanadiyar igiyar ruwa, a cewar Paparoma Francis je Juma'a a Marseille kasar Faransa a wata hidimar da aka shirya don karrama masu ayyukan ceto da 'yan gudun hijira. Francis ya kira matakan hana ceto 'yan gudun hijira ɗin tsana. Yawancin lokaci 'yan gudun hijira daga Afirka da Gabas ta Tsakiya kan shiga kwararrababbun jiragen ruwa zuwa ƙasar Turai da fatan samun fiyayyar makoma a wurin ko wani wuri. Akasarinsu kan fara yada zango ne a tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Kwanan nan tsibirin ya cika ya batse da 'yan gudun hijira. Akasari masu fasakwabirin bakin hauren kan yi watsi da su cikin jiragen a tsakiyar kogi. Shugabannin kabilar Armenia da ke yankin Nagorno-Karabakh wanda ya balle jiya Asabar sun ce ana kan aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma da Azerbaijan, ta yadda ake ci gaba da jigilar kayan agaji da kuma kwasar waɗanda suka ji raunuka. Kafin nan Armeniyawan Karabakh sun sake hawa teburin shawara da jami'an Azerbaijan a garin Shusha kwanaki 3 bayan yarjejeniyar ta tsagaita wuta, wadda ta biyo bayan wata fafatawar da aka kwashe sa'o'i 24 na yi, inda har hukumomi a Baku suka sake kwace yankin mai cike da tsaunuka. Ana kan aikin maido da wutar lantarki zuwa gobe 24 ga watan Satumba, a cewar jami'an Armeniyawan Karabakh a wata takardar bayani, inda aka kuma taɓo batun tattaunawa a siyasance kan makomar yankin wanda suke kira Artsakh da kuma Armeniyawan ciki wajen 120. Wazirin Jamus Olaf Scholz ya yi kira ga gwamnatin Poland jiya Asabar da ta yi bayani kan zargin cewa ana karɓar kuɗi wurin baƙin haure a basu visa. Zargin da ya dabaibaye siyasar Poland a yayin da muhawara kan makomar baƙin haure ke daɗa tsanani a Jamus. Wannan buƙata da Scholz ya gabatar daɗa tsanani ne na zafafan kalamai daga makwabciyar Poland a yammacin duniya, tunda kwanan nan wasu majiyoyi suka ce Jamus ta yi sammacin jakadan Poland. Sannan kuma ministan harkokin cikin gida Nancy Faeser ta yi magana da takwaran aikinta na Poland kan batun. Tun a farkon wannan wata, 'yan adawa suka shiga zargin gwamnatin Poland cewa tana da hannu a wata badakala inda ake gaggauta baiwa bakin haure bizar kasar Poland idan suka biya kuɗi ta wasu hanyoyi ba tare da ma an tantance su yadda ya kamata ba.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole, kasuwa kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta kasuwa a kai miki dole da sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi da sahi. To yau cikin yadda Allah subhanahu wata'ala shirin ya kawo mu a birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin fitaccun 'yan kasuwa a birnin mai suna Malam Muhammad Al-Kabir, ya mana bayani bisa harkokin na yau da kullum. Kodayake wata 'yan labari da muka samu shine har ila yau ma babu babban kasuwa da gwamnati ta amince da ita ake hada-hadar kasuwanci tun lokacin da wasu manyan kasuwanni suka kone a wannan yankin. Ko shakka babu waka dai ta bakin mai waka ya fi dadi. Gani tare da Muhammad Al-Kabir kuma za mu tattauna. Ranka dade, muna matukan farin ciki da samun ka a halin yanzu. Kasuwanni nawa kuke da su daga nan birnin Wagadugu a Burkina Faso? Sannan me ya faru don saboda naga alamun yanzu haka da na zazzaga akasarinku bakin titi kuke siye kuna harkokin ku na yau da kullum?
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina matukan farin ciki da samun haduwa da kai a wannan rana. Gaskiya ne kai Central Market wadda ta kone makai kamar shekara 6 sana riyara ta aka koma. To wanda da aka yi shekara 6 nan sai aka koma wata kasuwa da ake cewa Sankara Yari. Sankara Yari. To wannan Sankara Yari nan tsofa kasuwa ce, kasuwan kaman auni na hatsi da sauran abubuwan abinci. Sai mu koma muna aikin koli can. Yanzu aka bude wannan kasuwar, babbar kasuwar ta koma, gaskiya ita bata samu karbuwa kaman wannan kasuwar Sankara Yarin ba. To muna a cikin ta ne wannan masifa ta fado mana ta wuta.
To kafin mu zo kan masifa na wuta wadda ta yi sanadiyar hatsarin tarin dukiya, ita kasuwar ta Sankar Yari kace ana sayar da kayan awo ne na kitan zaton kayan hatsi kenan. Shin ana samun jama'a a sassa daban-daban na Afirka ta Yamma suna sharakawa wurin harkoki na kasuwanci da kullun a wannan kasuwa?
Gaskiya wannan kasuwar duk wanda ke aikin kayan noma ko na iri ne a Afirka ta Yamma gaba wanda bai santa ba, dan kasuwa ce cikakka kamar dawano a Kano. Na shafir da mutane masu manya-manyan trailer da suke cewa ai sun san gurin suna kawo kaya wurin. Sananne kasuwa ce ba tsoyayya ba ce, kuma cikin tsaka gari take. Kuma tsofaffiyar kasuwa ce, za ta hau da shekara 50-60, tana da dan tarihi kwarai da gaske.
Kayyaka fayyace mana cikin wani shekara aka fuskanci matsala na konewar ita wannan kasuwa na Sankar Yari?
To gaskiya da waccan Central Market ta kore muka da Sankar Yari shekara mu 20 a ciki, mun gyara ta maka mai ta kasuwan zamani, ta yi kyau, ta yi tsafta, ta yi ma'ana, ba kamar dai da mu same ta ba. Muka yi shaguna, muka gyara ta shekara 20 kenan. Shine ƙarshen watan 1 na January ne wannan masifa ta zo mana, kamar ranar 29 ga wata ne wannan masifa ta zo mana January. Kana gani, to tun watan farko har yau ga shi mun shigo cikin watan 9 babu wani abin da akai.
Ko kun san abin da ya haifar da wannan gobara? Sa'annan kai ka nuna mana irin hatsara da kuka yi, wahasatan ma kai zatin kanka bayan ka nuna mana ko wasu kayayyaki ne kake sayarwa a wannan kasuwa?
Gaskiya ne, ni ina sayar da kaman kayan kwalliya ne na mata, kayan shafi-shafi, poda da sauransu, makeup da turarika iri-iri, shi nake saidawa. To yanzu amma asara gaskiya sai da kyassa, dan kuɗi ma kuɗi tsaban su, za ga wani ya hito dame-dame da sauko ne ana ta fidowa tsaban su, an za ka yana da fortunan su da zai guda maka. Amma asaran dukiya, wanda ya asaran abin da ya kai sai fa miliyan 100, miliyan 60, miliyan 70, miliyan 50 ba su da iyaka. Ni nan karan kaina in zan kyasa maka abin da ne asaran abin da ya wuce ya kai yahin sefa miliyan 20 na tabbatar da wannan
kun san abin da ya haifar da wannan gobara gwamnati ta aiwatar da bincike ta fitar da sanarwa ko shin ga dalilin da yasa aka fuskanci wannan matsala na gobara daga wannan kasuwa
eh gaskiya ne wannan ba abin ne boyayye ba abin ne sananne wanda kowa ya sani irin abun nan ne da suke cin shi fara wai nan muna cin shi fara wai shi yake masu gini suna sanyawa wajen kamar masu yin hanya kwalta inda tsauni yake a sanya ya fashe ko kuma wajen gina zinariya ana amfani da shi shine suke kawo kasuwa ta koye yanzu ana fada amma kuma baccin kona kasuwa an yi bincike an gane kowaye masu wannan sana'ai duka an kama su an kulle su da ƙarshe guda kuwa na biya yana fita kamar da kila dai yanzu dai kuma da sun fita mu dai ba mu sani ba gaskiya
bayan gwamnati ta yi bincike wanda ya kamata a kama an kama su shin akwai wani mataki da gwamnati ya dauka da ganin an gyara wannan kasuwa kun koma
eh to wallahi dai bawoshe ce wai kare an ce ana bibiki a gidansu ya ce gani a kasa ba duk magana ce mu ga zafi ba har yanzu dai an fidda mu an fasa kasuwa an kwashe komai digin na an kwashi ta yanzu fili take an kullita muna ta kasa kaya kan hanya sai dai muna cin wai Quran litin din ga an ce shi president da kanshi ya kirawo abin nan din shugabannin yan kasuwa kowanne na nogaru baki da ya tantauna da su da cewa za a fara aikin kasuwancin da suke za kasuwanni suke da matsaloli kaza har yi amsa sunan kasuwai to amma dai kaman dai sharhin labarai ne ba mu ga tabbas ba gaskiya
wannan ne karin farko da ya tuntube su ko dai dama yana tuntuban su amma kuma daga baya sai ku tushuru tamkar an shuka dusa
a wannan ne karin farko sai dai tsakanin mu ana haduwa ko mu da shugabannin yan kasuwa na kasa da sauran minista ya zo ya gani yayi al'aji ya ga abun cikin rubuta ya wuce amma dai tabbas dai yanzu dai ne fana farko da yi magana akai
to ita babban kasuwa da ta koni har ko koma wannan kasuwa na sayar da kayan hatsi ai cikin maganan ka bayyana cewa an gyara wannan kasuwa amma ba ta samu karguwa kamar yadda ita wannan kasuwa da ta kone a baya-bayan nan ba ko shin ba ku tunanin komawa a wannan ita kasuwa da ba ta samu karguwan ba
ai ta ba ta rago yanzu kuma dadewa da muka yi shekara 20 mun riga mun saba da can yanzu kuma nan wasu sun mara sun mamaye wurin ka gani mun wala shekara 20 duk kowa sai da gurin shi a gani ka zauna ba abin yi kana neman jari ba wani taimako gabas taimako da arewa duk dan kadar gire ka saida yanzu duk shagunan mu nan da ke babbar kasuwar karshen ta duk mun ce wani da su baka iko kuma ka ci kana da wuri-wurin kuma ita kuma ba za ta baka wani ba ka gani
ba wani irin matsala ne konewan kasuwannin saboda ka nuna cewa kai hasaran kusan saifa miliyan 20 wani irin matsala ko kunci ya sanya ka a ciki
wallahi matsalolin suna da yawa kage na farko dai da Allah ya sa gwamnati ta hada mu baki dai ta ba mu wurin zamu ci gaba da kasuwanci da kila ba zai damu mu ba to yanzu kuma ban dai san ko sauran mutane ba da dama koma mu kasuwar bankuna sun bar basu suka to yanzu yayyo inda ake ciki matsalar yan kasuwan kenan baki daya bankuna sun tara mana hankali kudaden suke so kuma ita gwamnati da manyan jami'an yan kasuwa babu wanda ya neman ya taimaka mana ko ya sa baki ciki a san yanda za a yi ko a rage mana bashin ko su dai banki sun ce ba ruwan zuwa su dauka asara
isa na fahimta ku dai ne zuwa ka ake ci gaba da takura muku da ku biya basu suka da ake bin ku da kokar ba kenan wato gun bankuna ko ba haka ba
gaskiya ne haka ne shine babban matsalan da ke damun duk wani dan kasuwan da ka sani yau ka san abin kamar sirri ne ba kowa ke so ya gane ba amma ina da yakinin tabbacin cewa akwai matsala akan wannan
to in na baka dama ka baiwa gwamnati shawara kan matakin da ya kamata da ta dauka domin ganin kun samu daman aiwatar da harkokin ku na kasuwanci ku iya ku biya basu sukan ku sannan kuma a ci gaba da maida ku inda kuke bayan an kammala ginawa me za ka ga gwamnati
inda an samu dama abin da zan gwada mu gwamnati shi ne na farko ai kokari da Allah a maida a gyara mana kasuwar mu koma na biyu su yi hakuri da gwamnati kuna sa mana ido har kowa fara aikin shi tukunna tunda baka da wani aiki yau kila sai yan uwa da abokan arziki wanda ke tausaya maka wanne baka buhun shinkafa wanne baka dan abin zaka ci kai kuma kana da jin kunya kada zuwa ci ana bin ka bashi sai ka tattara ka sai da kadarori kana zuwa kana biya duk wata ka gani baka da bacci akwai matsala mai yawa a wannan wurin to shawara da nake son ba mu gwamnati shine da za ta yi hakuri ta zama da garanti a gare mu ta zama na kaman wani lauya tsakanin mu da gwamnati ta shiga tsakanin mu har kali ya kwanta an za a dawo magana da karshe sai a dawo da ita
akwai wasu abokan aikin ka da kuke harkan kasuwanci da ka sani da wannan konewa na kasuwa yayi musu illa wani hali suka sinci kansu ciki
to yanzu daidaiwa da sai cikin an zama almajirai wallahi ko mu da muke dan kokari mu je muka sa kan hanya in marice ka zo wani ya zo da Allah dan taimaka min da kudin mai da Allah dan taimaka min da abin da zan kai gida tsakanin mu kenan fa ba banda wa'ancan yan gudun hijira da suka ci gari matsalar su da ba a tsakanin mu da juna yau in dai an san zaka iya dan yin cinci ka dan bayin da za a yi safiya ta zuwa marice wani bai kawo maka matsalar shi ba
to da ma masu sauraro mun tattauna da Alhaji Muhammad Al-Kabir daya daga cikin masu harkan kasuwanci kenan a daya daga cikin wato dadaddun kasuwanni daga nan birnin Wagadugu a kasar Burkina Faso muka tattauna da shi ni ne naku Hamza Adam na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shirin BOE Hausa Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
wannan mutuwana sunana pastor Danladi Jeje sifa da zan ba ma iglesia ko jama'a al'ummai gaba daya ita ce bari kowa yayi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yardan mai duka mahukuntan da suke nan kuwa na din mai duka ne saboda haka duk wanda yayi wa mahukunta tsayayya yayi wa umurnin mai duka kenan masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masa hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa yaya be ka domin shi ba wa mai duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karɓan kudin fito kudinsu na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakkin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan nasiyan da zan ba wa mutane kenan a iglesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yanar ido da ake kira da cataract a turanci cataract cataract cuta ce da ke sanya yana a ido, inda a farkon cutar mai fama da ita zai rika ganin hazo ko ya ga wani farin abu yana rufe masa ido. Kuma cutar ta fi faruwa ne ga waɗanda suka manyanta ko kuma tsofi. Kuma idan cutar ta yi tsanani takan haddasa rashin gani ko kuma makanta. To sai dai kuma a kokarin da jamhuriyar Niger ke yi na taimakawa masu fama da yanar ido wato cataract. Kasar tare da tallafin kasar Turkiya tana yin aiki kyauta ga masu fama da ita, wanda aiki ne da aka fara shi tun a shekarar 2018. Abokin aiki na Hamid Mahmud ya zanta da Dr. Bashir bin Abdulrahman, wanda likitan ido ne a asibitin Agadez, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Wanga aiki na kyautar ido gaskiya tun wajen 2018 muka fara yi wanga aiki na ido, tunda kowane shekara sai su tubo mana kayan aiki na mutum 500 wani hannun mutum 1000 guda. Sai mu yi wata nawa muna ta yi, mutane suna zawa ana musu aikin ido, aikin yanar ido kyauta, wanda dai ya rasa yana da abin ga yanar ido. Yanar ido kuma mene ne? Yanar ido wani fari ne da ke hitowa can cikin ido, yana sa gani ya rage har ya kai gani ma ya doke, sai mutum ya yi kaman kawai sai haske da yake gani, shine yanar ido. Wannan in ta hito ma mutum aka zo nan Agadez cikin ya iske wanga program din ga na Turki, za a yi mishi aiki kyauta. To tsarin aikin mutum ya zo ya san yana da matsalar ido ko yana ko bayana ba, in ya zo bakin kofar nan suna biyan dai 300 consultation. Wannan haka ne ake bada, kowane maladi in ya zo 300 ne ake bada. In suka shigo aka auna su aka ga yana ce ta ido, sai a rubuta shi cikin takarda wadda kaman program ne za a yi na aikin ido da za mu yi tayata, wanda ake yi kowane talata da alhamis. Talata da alhamis ake ma mutane aikin yana ido tayata. Amma duk daga lendi zuwa daga litini zuwa juma'a ana diba ido, ana diba ko ana yin consultation. Don kwanda ya sai yana da yana ido in ya zo bakin koha a kowannan dai kuɗi na consultation da ake biya, sai ya shigo da a yi mishi aikin shi kyauta.
Kamar daga lokacin da kuka fara zuwa yanzu mutum ne ku kama wannan aikin?
Wanga program din da muka fara na Turkiya wannan mutum 500 ne za a ma aiki, target kin ta mutum 500. Yanzu mun fara da ja mun kai wajen mutum 108, mutum 108 da muka ma aiki yana ido. Kuma insha Allah mutum 500 ne za a ma. Kuma wanga 500 din su ma in sun kare ba mamaki in muka gaya musu wanje din nan na Turkiya su turo mana kuma kayan aiki da za mu ci gaba da ma mutane aiki. Kuma wannan aiki mutanen da ke zauwa akwai ƴan Agadez, kuma akwai waɗanda ma ba cikin Agadez suke ba, kowanne suke hitowa Zandar, wani Tawa, wani har Difa ma ya taɓa hitowa ya zo daga nan aka mishi aiki na yana ido.
Ya za a kwatanta ita wannan cutar ta yana ido a nan jihar Agadez?
To yana ido nan lalle ta hewa ga mutane masu shekaru da yawa, kamar tsaki shekara 60 zuwa sama ta hewa nan. Amma ana samun ta ga matasa, ana samun ta har ga jarirai ma, wani ma samun yana ana gani yana ido. Amma wajen jarirai da matasa baya da yawa kamar wajen tsaki. Kuma in ya hito wajen matasa da wajen jarirai sai ku akwai ciwo can bayan shi, ko ciwon suga diabetes, ko kuma wani ciwo ne can cikin jini, ko kuma wajen buguwa mutum ya bugu da wani icce ya buge shi, ko wani yana bisa moto icce yana iya bugun shi, yana iya sa yanar ido. Amma da yawancin shi wajen tsaki ne.
Kamar ita wannan cutar idan mutum ya kamu da ita me take iya haddasa mishi?
Yawa yanar ido in ta kama mutum menene mutum ke gani? Matsala gani ne ke ragewa. Mutum sai ya gani da rana, ganin shi ba ya jin daɗi, ba ya gani da kyau, da daddare ya yi jin daɗin kallo. To wannan hwarin ne, in ya hwara haka nan har ya kai inda mutumin ba ya gani da kyau, in wani na nesa ma ba ya ganin shi, ba ya ganin huskar shi, har ya kai inda mutum sai an ɗaga mishi hannu kusan shi kamar metar guda metar biyu, sa'annan zai ga hannun mutum, ko kuma ya kai mutum sai hasken wuta kaɗai yake gani. Haka nan yanar ido take yi. To in ya kai inda sai haske kaɗai in aka diba cikin bisa kan idon can cikin baƙin nan ana ga wani fari, to ita ce yanar ido. Don in ta kawo ga wannan wuri mutum komi ne ba yi, in idanuwa biyu ne duka sai an ja shi ka gani. Kenan mutum iya ganin shi ya hawa ga jagara ya zuwa auna shi a gani in ya kai aiki ko bai kai aiki ba. In bai kai aiki ba akwai dalilai da ake rubuta mutum ne sai dan ganin ya dan karu. amma in yana ce kawai in ta kai inda ya kamata a yi mata aiki sai a mata aiki.
Shin mutane sun karɓi wannan zuwan a musu aikin na yanar ido? Mutane sun karɓe shi?
Wallahi mutane sun karɓe shi. Da muka zo yanzu shekara 10 nake ganga, da muka zo da harin nan mutane suna dan ba su su zo a yi musu duk daga an ce musu opere shi kenan mutum ya gudu. Wallahi dai amma yanzu bismillah suna zawa tunda mun sha shiga cikin dazuka na ayyar. Wallahi sa'an da minister Wanga yana na Manu ya sha kai mu cikin dashin nan mun ma mutane aiki, mutane sun ji dadi. Malluman nan in ana wannan karatu ta hajjar kaji haccan muna wa mutane aikin yanar ido, mutane sun ji dadin shi. Aiki yanzu bismillah suna zawa da kwarai ma suna zawa. In sun zo ma daga an ce musu aiki ne ba su zo suke sun amince, ko wani ma na kuɗi ne ma suna so. Balle kuma yanzu ga ya ɓata nan wabbe ne.
Kamar kuna sa mutum nawa a ini?
Bon sadifa a ini kamar kowane rana can bakin ƙofa muna ba da lamba 30, mutum 30, amma 30 ɗin nan sai su ƙare wanda ba su samu lamba ba sai a mutum a bar su shigo. Su ma dai wani sun kai su wani shirin haka. Bambanci wannan akwai wanda ake kawo muna a kotu likita ya kawo wani shi haka. Kai dai muna iya kai wajen mutum 50 da muke ganin cikin ini.
Kamar idan mutum ya kamu da wannan cutar me ya kamata yi?
In mutum ya kamu da cutar yanar ido, abin da muke gaya mishi ya gudu ya zo likita. Kamar yanzu in cikin dashi ne in ya ta wajen major shi ne idi ba sai ya mishi takarda, ko ma bai sa mai ta wajen major. Inda ya gani dai har ka ido ne gani ya rage, ba ya gani da kyau gare ya mazai zo. Tunda cikin dazuka na wani bi akwai wannan masu na galgajiya, a yi hankali mutum ne ma zai zo likita a sama auna shi a gani in ya nace za a mata aiki, in kun ba ya nace in tabarai ne ya kamata a rubuta sai a rubuta ma mutum. Kenan ga kumbancin wannan yanar ido. Akwai wani ciwo da ake ce ma jiri na ido, glaucoma, tension na ido, shi ma dai akwai shi da yawa cikin jihar Agadez, ko ina ma akwai shi cikin Nijar. Kenan shi ma yana sa gani ya rage. Kenan duk wanda ya gani ganin shi ya rage, gare zo likita a samu a auna shi a gani in ba tension ne ba na ido wannan glaucoma din nan, ko kuma yana, ko kuma tana kawai tabarai ne za a rubuta wannan tisita. Wala don tisa
ita wannan cutar ta yana tana kai ga rasa ran mutum?
Bensu yana in ta hito cikin idanuwa biyu ya kai inda sai mutum sai haske yake gani, ba iya ta yashi kare sai an jashi. Dewa suna zawa nan ba su gani da hagun shirye da su aiki, mirar da aka yi musu aiki a goban sandar tasu ma barinta suke a gani. Kenan brama gashi nan aiki ne daga an yi shi a goban mutum insha Allah zai gani.
Sakaki da cutar me za a iya haddasa wa mutum yana sakaki da wannan cutar?
Don yana in ta kai inda sai haske mutum ke gani, kuma inda ta kai sai in wani diba mai yanan ana ganin ta ga tanan fara maza ya kamata a yi aiki. Fiske in ba aikin idan nan ba, in ba ya hada yanan nan, idan tension zai yi ciki kamar yana in ta kosa kware, tension zai ido zai doka yayi ta ciwo. In ba ai maza aka hada wannan yana, jijiyan gani zai mutuwa. Jijiyan gani kuma iya mutuwa, in ya mutu babu yanda za a yi. Ba shikenan sai makafta da al'umma kawai a zo likita. Likita ido, akwai likita ido cikin Agres. Mutum ya zo bai kai ba sai ya ta hawa wajen wani major ko wani wa. In yana so ya bi wajen major a bashi takarda ya zo, in yana so ya zo directama an ta kada yin harkar ido ne a taho wajen likita ido Agres yana nan babu matsala.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Hamid Mahmud, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.